أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا 20 ديدي غواتن بكوي هجرة تمن زون سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دغ مكة زوا مدينة شكرا تدبو دي لدري حدود 40 دايا وان ديدي دا شابير غواتن أكو ميلادية هاي هو النبي عيسى دم مريم عليهما السلام shekara ta 2020. A satin da ya gabata muna cikin farkon suratu al-A'raf, kuma muna da alƙawali a cikin ta wanda muna fatan Allah ya bamu ikon zartar da shi. Kenan za mu tashi a farkon sura, shafi na 151. Muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar. Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya. Malam bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim sad.
Bismillahir rahmanir rahim. Bayani ya gabata akan basmala ko wato abin nan basmala mun yi bayani kanta, wanda suna kiransa uslubun nahat a cikin larabci. An-nahat shine sassaka, kama an sassako kalima ne. In an ce basmala ya ce bismillahir rahmanir rahim. Hauqala ya ce la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, la haula wala quwwata illa billah. Sannan an ce dam'aza adama Allahu izzaka. Laraba suna hadu da su kalimomi dan samun wata wato ma'ana. Sai suka ce suratul a'raf, muka ce suratul a'raf saboda kalima ta zo a cikin ta, kalima ta a'raf. Dama surorin al-Qur'ani mafi yawanci ana sa musu suna ne da wata kalima wadda ta zo a ciki. Suratul Ra'd, wayusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi. Suratul Baqara, wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara ila akhirih. To sai dai za mu samu wadansu surori suna da sunaye guda biyu, kamar suratul Ghafir, ana kiranta suratul Ghafir don ghafir dhanbi wa qabil at-tawb shadidul 'iqabi fi at-tawb shadidul 'iqabi fi at-tawb. Sannan kuma ana kiranta suratul Mu'min, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun. Sai suratu Muhammad, wa amanu bima nuzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da kuma ana kiranta suratul Qital, wa dhukira fiha alqital ra'aita alladhina fi qulubihim marad. Malamai suka ce sura guda ce cikin Alqur'ani aka sanya mata sunan da babu wata kalima a cikinta. Ma'ana ba mun ce ko wace sura ba akwai kalima, to akwai sura guda ita babu wannan kalima a ciki, sai aka sanya mata suna ta hanyar ma'ana. Wace sura ce? Suratul Ikhlas. In muka ce qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, akwai ikhlas ciki? Amma ma'anarta tana nuhin ikhlasi tauhidi, kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da ibada. Mun fahimci wannan ko? Suratul A'raf makkiya ce, bayani ya gabata. Sannan a cikin jerin surori na Alqur'ani ita ce ta bakwai, ko ba haka ba? In muka dauki Fatiha daya, bari mu yi guda guda ko? Sannan muka ce daga Fatiha sai Baqara biyu, sannan Ali Imran uku, sannan Nisa'i hudu, sannan Ma'ida biyar, sannan An'am shida, sannan mi A'raf bakwai. Ina ganin lissafin namu babu kuskure a ciki. To wannan ta hanyar yadda aka jeranta surorin Alqur'ani kenan. Amma ta hanyar sabka to ba haka bane. Ina fatan an fahimce ni. Shi yasa suke cewa ta sabka kafin suratu Sad, an gane ko? Sannan kuma abin nan ba'dal jinn, bayan suratul jinni ta sabka. Ta sabka qabla Sad, kafin Sad ta sabka ta sauka, sannan kuma ta sabka ba'da suratul jinn, an gane ko? Amma tartibin ta na sauka shine ta sauka a matsayin sura ta 39 kenan dole sai mun gane cewa alqur'anin da yake a hannunmu yanzu akwai tartibun nuzuli yadda ya sauko akwai tartibi wanda ba na nuzul ba wanda aka shirya shi a cikin alqur'ani domin sura ta farko da ta fara sauka wace sura ce iqra ko ba haka ba to amma kuma ai ba ita da ita muka fara tafsirin alqur'ani ba ba ita ce farko ba ita ce karshe ba kaga babu wata munasaba illa sai akan cewa tsarin da an kai ma alqur'ani haka aka tsara ta amma ba haka ya sauka ba mun fahimci wannan da kyau ko ayoyin suratul a'raf kamar yadda malamai suke yin wato bayani tana da ayoyi 206 in mun ka dauki lissahi wato na alqur'ani da madina da kuma qur'ani na kufa an gane ko amma tana da ayoyi 205 in muka dauki lissafi na mutanen sham qur'ani wanda aka tura a sham da kuma basra duk da yake ita basra akwai sabani in sayyidina usman ya tura musu wato alqur'ani imam ibnu ashur a cikin at-tahrir wa at-tanwir ya ce imam suyuti ya kawo wani ra'ayi cewa tana da ayoyi 207 amma bai kawo ba kila an kace to wannan sabani na ayoyin alqur'ani ba matsala bane da wanda yace 202 da 205 da wanda yace da 6 da wanda yace da 7 babu wanda ya kara wata kalima ko wata jumla wadda babu ta ina fatan kuna fahimta ta dan wasu tanan suke yin suka zuwa ga alqur'ani ko kai an ce qira'a wane sai su yi suka a'a wannan shine aka sani ya shahara da karatun ta ba wai dan saboda qira'a tashi bace qira'ul ashrar kuke gane cewa qira'a ta hamza ko qira'a ta wane an gane ko dan haka wannan abu ne wanda yake da muhimmanci akwai littafan da suka yi bayani kan wannan musamman littafi na Abdul Fattah al-Qadi Abdul Ai manzum ne sannan kuma akwai Abdul Ai sanadan wa matnan na kursiyi na Malik Abdullah na malamai da duniya da suka yi bayani kan wannan sai ka koma kaga yadda shike ina fata an fahimci ni malamai sun tabbatar da cewa jera surori sura kaza na bayan kaza an gane ko wato wannan umurni ne daga wajen Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya tsara shi waɗansu kuma sun tafi cewa a'a sahabbai suka yi wannan to amma zance mafi inganci shine cewa wato daga wajen Allah subhanahu wataala yake sun kafa hujja da wani hadisi na Abu Huraira lokacin da wata mata ta zo ta bada gan kanta ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo bai nune na da bukata zuwa gare ta ba wani ya nune na da bukata zuwa gare ta ko ba haka ba sai aka ce to ka kawo sadaki yace ba komai sai dan zanin da yake yabawa a jikinsa a gane ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka haddace to riwaya tana cikin sahihul bukhari tana cikin sahihi muslim amma akwai wata riwaya da tazo wanda suke kafa hujja da ita wato wanda Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi da Imam An-Nisa'i an gane ko a cikin As-Sunan al-Kubra wa ma tahfazu min al-Qur'an mi ka haddace na al-Qur'ani qala suratul baqara yace na haddace al-Baqara wallati taliha da wanda take binta to wannan hadisi malama hadisi sun da'afa da shi saboda akwai wanda ake kira asl al-Basri an gane ko ibnu mu'in ya da'afa shi yasa kenan wallati taliha din da ya inganta da sai zaman to kenan jeri tun a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam an samu dalilin da yake nuna cewa ta inganta amma in muka duba akwai wato riwayoyin da suke nuna cewa can da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wadansu surori a cikin sallah wadansu na gaban wasu misali suratu wato akwai riwaya ta Hudhaifa tana cikin sunan Abi Dawuda yake bada labarin sallah ta manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana da yayi sallar nafila da daddare har ya so ya aikata mummunan abu ya zaman sa da ya bada labari fa salla arba rak'at sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi raka'a hudu fa qara'a fihinna al-baqara sai ya karanta al-baqara wa ala imran da ala imran wan nisa da suratul nisa wal ma'ida da ma'ida aw al-an'am ko an'am rawi yayi shakka shine shu'ba to dan haka kaga wannan ya nuna cewa sun zo jere to amma akwai riwaya cikin sahihi muslim sai ta zo ta ce faftataha al-baqara sai ya bude suratul baqara thumma ftataha an-nisa sannan ya bude suratul nisa thumma ftataha ala imran sannan ya bude suratul ali imran wannan riwaya tana cikin sahihi muslim to da wannan ne wadansu suke kafa hujja a cikin sallah dalliban ya karanto ta sura gaban wata to babu matsala an gane ko jeri na karshe tana yiwa suna nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da su kafin ya bar duniya don bai dace a ce hannun wani yana da tasiri ba a cikin tafiyar jerin alqur'ani wadansu kuma suka ce a'a ijtihadi ne na sahabbai su suka tsara surori an gane ko duk da yake asarkin da suke kafa hujja da shi na Uthman malamai sun da'afa shi musamman na hadisi Ahmad Shakir yana daga cikin da suka da'afa cewa suna abin ga suratul tauba da suratul anfal in Allah ya kai mu za mu yi bayanin wannan asar din sai suka ce to in ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata wannan daga baya ya nuna musu tartibi na alqur'ani wanda zai tabbata akan shi can kafin ayi wannan din shi yasa wadansu malamai suke ganin bai halatta ba wadansu kuma suke ganin ja'izina Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin sifatu salatu nabi yana daga cikin wadanda suke ganin ya halatta dan ka karanta masalan qul a'udhu bi rabbin nas sannan ka karanta qul a'udhu bi rabbil falaq yayi ba shine ake son ko da yaushe ka rinka yi ba amma abinda aka hana ka juyar da ayoyi ka fara da minal jinnati wan nas ka koma sama kamar yadda wadansu suke yin yasin mai da baya da baya wannan kuma duk wanda ya juyar da alqur'ani malamai suka ce Allah ya juyar da shi an gane ko to dan haka dai maganganu ne na malamai daban-daban kan suratu al-a'raf alif lam mim sad mun yi bayani kan harufa na alqur'ani da kuma ma'anarsu da irin yadda malamai suka yi bayani kan ma'anonin su da kuma abin da yafi bayyana na cewa shine suna nuna i'jazi na alqur'ani sura uku muka ce busu zo ba an gane ko an ka ambaci hikima ta alqur'ani malamai suka ce saboda karshen su an ambaci alqur'ani ta farko suratu maryam da aka ce kaf ha ya ayn sad ba aka zance alqur'ani ba sai aka ce zikru rahmati rabbika abdahu zakariya to a can karshen ta an yi bayanin alqur'ani fa inna ma yassarnahu bilisanik litubashshira bihi almuttaqin wa tundira bihi qauman ludda ita ko suratul ankabut sai aka ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idan lartabal mubtilun sai suratul nun wal qalami wa ma yasturun a karshen ta kuma an yi zancen alqur'ani fadharni wa man yukadibu bi hadha alhadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun da kuma wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikra wa yaquluna innahu la majnun tana yawa wancan sati ina ganin mun karanta ayoyin suratul haqqa ne ba suratul alqalam ba hadithi na aisha wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace qara al wato fil maghribi ya karanta a cikin wato sallata maghriba an gane ko al a'raf suratul a'raf farraqaha fi rak'ataini ya raba su a cikin raka'a biyu wannan hadisi imamu nasa'i ne fitar da shi ina ganin wancan sati mun ce ko ina ganin ibnu majah ko abu dauda da haka wannan kuskure ne wanda yazo dan haka yana da kyau daliban ilimi su fahimci wannan dan kada zo a samu matsala harka ce ta ilimi harka ce ta amana harka ce ta bincike kada ka yadda ka fadi wani abu ka gano kuskure na kai shiru zaka mutu ka je gaban Allah kai bayani kuskure kowa zai yi kuskure menene matsalar kuskure hatta da bature da kafiri yace da yake kafiri yace mi lerar iman dukkan da adam yana kuskure ko da baka dauki nassi ba na alqur'ani kullu ibn hadisi kullu ibn adam khata da kuma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah ya ganar da mu sai Allah ce kitabun unzila ilaik
kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun min لتنذر به وذكرى للمؤمنين
تو anan ne alƙawalin mu yake na nuna yadda yake kamata dalibin ilimi yayi tafsirin alqur'ani kuma wannan bayani ne wanda ya shafi alqur'ani tun daga fatiha hannasi ko tun daga bakar hannasi haka ake cewa amma tun daga fatiha ya kamata a ce hannasi ko ba haka ba magana ta farko kitabun littafi ne sun kace nukira litta'zim an kawo shi na kira saboda nuna girman alqur'ani anka ce la yasihhu at-tanwi' huna bai halatta bana a ce na kira tana nufin nau'i nau'i domin littafi guda ne aka saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam illa sai in ana nufin ya sabka lokaci daban-daban to rubutun littanwi'i ma'ana abin rubutawa ne daga lokaci zuwa lokaci sannan kuma nan da aka ce mai kitabun abin rubutawa ne kenan koda mu dauki surar kafin ta sauka surori sun sabka an rubuta kenan bi itibari ma kana ko kuma bi itibari ma yakunu domin in ta sabka za a umurta a rubuta ko bi itibari ma sayakun bayan an kare wahayin za a ba da izinin a rubuta ta sabanin at-taura ita da rubutarta ta zo wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay fa khudha bi quwwatin wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa urikum daral fasiqin to dan kitabun alqur'ani littafi ne kaga rubuta alqur'ani ba bid'a bane hada shi a cikin takaddu ba bid'a bane kamar yadda suke cewa to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi kaza ba an kira shi abin rubutawa littafi ne za a rubuta shi kuma za a hada shi a cikin takardu Allah ya kyauta to anan za mu fara da i'rabi shi kitabun wadansu sun dauke shi khabar ne in mun ce alif lam mim sad wadansu sun dauke su ne mubtada duk da yake zance mafi inganci tunda ba su ba da ma'ana ba ba za a yi i'rabin su ba waɗansu kuma suka ce a'a khabar ne na mubtada an gane ko wato huwa kitabun an gane ko waɗansu kuma suka ce a'a mubtada ne asalin shi kitabun ne unzila ilayka shine sifa nashi fala yakun fi sadrika harajun min shine khabar domin jumla tana buƙata al mubtada sannan kuma tana buƙata al khabar kitabun littafi ne babbar magana anan akwai magana guda biyu magana ta farko abin da ya shafi kwanakin nan game da Bible ko Bible magana ta biyu yadda za a yi tafsirin Alkur'ani mai girma shugaban kristoci na katolika ya fito ya yi bayani ya ce ya kamata a canza Bible a yi Bible sabuwa to ƙarya ta ƙare ko ba haka ba ya ce littafin bai dace da zamanin da ake ciki yanzu ba ba mu muka faɗa ba su suka faɗa dalili kuma Maurice Bekai wannan babban likita na duniya wanda ya yi ma shugaban ƙasar Saudiya magani Malik Faisal likitan abin ga shugaban ƙasar Saudiya ne wanda ya musulunta yana da shekara 40 kuma ya yi littattafai ya yi littafi Al-Qur'an wa Tawrat wal Injil ya kawo dalilai da hujjoji da suke nuna akwai kurakurai cikin Bible waɗanda ilimin zamani ya tabbatar da cewa waɗannan abubuwan kuskure ne amma a cikin Al-Qur'ani ba a samu ba to yau sai gashi Bible manya-manyan suna son su yi taro a canza ta saboda bata dace da zamani ba kaga ya nuna akwai abin da suka canza ba za mu ce duka ƙarya ba amma ya nuna su da kansu sun gane abu na biyu wanda yake bayan su saboda yanzu al-ilhad yantashiru fil gharb suna cikin daghd matsatsi domin yanzu mutanen da ba su yi imani da Allah ba a ture sun yi yawa suna kira zuwa ga namiji ya auri namiji kaga cikin Bible babu wannan mace ta auri mace babu wannan a Bible to sai suna ganin cewa littafin su yana buƙatar bita domin su samu su canza ko su biya buƙatun waɗansu 'yan siyasa da waɗansu al'ummomi abu na uku wanda muke gani shine cewa wato abin nan suna son su yi munafasa da musulunci wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ture tana ta musulunta sai suna ganin yanzu ya kamata a yi ma Bible kuskurima domin musulunci yana karɓe mutane suna ganin wannan ita ce hikimar da ya kamata su yi to shi yasa gaskiya ita kai take tabbata yau da gobe da jibi da gata wannan ya ishe mu rike alqur'ani mu alfahari da alqur'ani Allah ya taimake mu Allah ya ce to kitabun unzila ilaik littafi ne wanda aka saukar izuwa gare ka fala yakun fi sadrika harajun min kada ya kasance a cikin kirjinka akwai haraj mun ka ce haraj waɗansu malamai sun fassara shi da shakku an gane ko kina ana nufin ba ana nufin shi zai yi shakku ba al'ummarsa wato bai dace ta yi shakku ba a cikin alqur'ani an gane ko fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik waɗansu kuma suka ce shakkun nan dhiqun ne kada kunci ya zo cikin zuciyarka an gane ko minhu wato daga gare shi waɗansu sun maida shi zuwa ga minhu wato zamirin yana komawa ne zuwa ga wato shi haraj harajun minhu kunci daga alqur'ani ko kuma harajun sifa ta haraj wato sadirin minhu kunci wanda zai fito daga shi wannan kuncin da zai fito daga shi alqur'ani ko karanta alqur'ani da kake yi to minhu din nan tana iya daukan ma'anoni daban-daban shi yasa dalibi ilimi zai ji wata fassara wata rana bai saba jinta ba sai ce to me yasa waɗansu suka ce shi na komawa zuwa ga alqur'an waɗansu suka ce suna komawa zuwa ga al-inzal kenan kada ya zamanto akwai kunci gare ka ta hanyar wato saboda saukar da alqur'ani ko kuma kada kunci ya kasance gare ka saboda gargadin da zaka yi da alqur'ani domin akwai litun zira bihi zai zo ko ko saboda ƙaryata ka da suke yi min hudin duddai inda muka duba da'awar za ta iya haddasa a samu matsaloli su ƙaryata da maganganun da suke faɗa to kaga wannan yana daga cikin abubuwan da muke kira zuwa ga dalibai in ka ji wani malami ya faɗi wani wata magana kai baka kewaye littattafan tafsiri ba kuma ka ce wannan ma'anar babu ta ko wani malami zai karantar da dalibin shi sai ya ce in dai ba haka bane to ba daidai bane kaga wannan banna ce kai duk ka san tafsiran duniya ko ka gane cewa wannan kuskure ne duk wanda ba shi ba kuskure bane Allah ya gane da mu to litunzira bihi an sabkar da alqur'ani dai daga cikin dalilai litunzira dan kai gargadi da shi alqur'ani an gane ko kenan yana iya ta'alluqi da unzila ilayka litunzira bihi an gane ko an sabkar da shi alqur'ani dan kai gargadi da shi dan kai gargadi da shi wa za a yi ma gargadi a gargadi mutane cewa akwai azabar Allah kada mutane su sa tsammanin duk abin da suke yi a nan duniya za su sha ba gaskiya bane wala tahsabanna Allah غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار كركا تصباني الله يا منتا كو يا بر متادي سونا ابين سوكا داما ودان سو زا اكاما سو تندن دن دنيا ودان سو كوما سي انجي لاهرا الله سبحانه وتعالى زي كاما سو الله شي من تصري فلا يكون في صدرك حرج من لتنذر به دان كاي غرغدي دشي ان غاني كو وذكرى كما يزمن تو ذكرى تناتروا nan tunatarwar nan sai da suka yi mata kusan i'rabi sun kai guda takwas kada ko zo kace baka san da wani ba kuma kace babu shi misali sun kace yana yiwa a dauke shi matsayin raf'a ai huwa dhikra lil mu'minin ko kuma kitabun wa dhikra lil mu'minin wasu sun kace in kaga dama ma sai ka dauke shi mansubi ne kana iya dauka shi mansubi domin litunzira bihi an gane ko wato matsayin inzaran bihi ne wa dhikra sai da mutum mansubi ne kaga wannan shi na ɗaya daga cikin abubuwan da wadansu dalibai su gane ba waɗansu kuma malamai suka dauke shi zikra halun ne kina halu kaunihi zikra lil mu'minin sannan kuma waɗansu suka ce ana iya masa jarra lil inzari wa zikra waɗansu kuma suka ce a'a bihi wato fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa litudhakkira bihi sai zaman to ma'tufi ne akan shi kaga wannan duk maganganu ne daga cikin maganganun malamai litunzira bihi dan kai gargadi da alqur'ani an gane ko ana ma mu'minai gargadi ana ma kafirai gargadi kowanne kuma gargadin shi ya bambanta shi mumini za a yi mishi gargadi dan saboda ya kiyaye azabar Allah ya dage akan ibada kada ya ganin ya tsira shi kuma kafiri za a yi mishi gargadi dan ya dawo daga kafirci abin nan ya koma zuwa ga addini na gaskiya litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin kuma ya zamanto dhikra tunatarwa lil mu'minina wato abin nan ga masu imani duk da yake alqur'ani kuma gargadi ne ga kowa amma ba zai amfani kowa ba sai mai imani وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين تنا واتو امفانين ماسو ايماني وند يكي نولا ودان بازا سو ايماني با بازا سو امفانين سو با ان غاني كو والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى اولئك ينادون في مكان بعيد الله يتي تو للمؤمنين غ مؤمني ان كاو شي صفه دان انونا ماك تبتسو ان كدوكي القران ايوي دا ما سون بيان صفوفين مؤمني اكوي سوره مسمى ما سونتا سوره mu'minuna ka duba cikin tasifofin mu'minai sunanan da sauran wadansu surare da Allah ya faɗa sannan kuma Allah subhanahu wata'ala wani lokaci sai ya ce innal ladina amanu wadanda suka yi imani nan ya nuna asalin imani su sun yi imani da Allah nan ko mu'minina an nuna sun tabbata akan imanin bayan sun yi imani yu'minuna bil ghaibi kuma an nuna suna dawwama akan imanin su musu jada baya ba kenan kakkai mamakin canza kalimomin da aka yi wani lokaci ina fata mun fahimci wannan da kyau to kalima ta imani abu ce mai muhimmanci an gane ko menene muhimmancin ta saboda tana nuna za a yi aiki shi yasa zaka samu murji'a suna da matsala wajen fassarar imani sai su ce imani wato abu ne wanda bai karuwa bai daduwa asalin shi nan ba aiki bai daga cikin imani an gane ko su haka suke cewa aiki bai daga cikin imani sannan kuma ana samun karamiyya wata mazhaba ce da suke nuna cewa in ka ce kai imani an gane ko da bakinka to ko da zuciyarka ba ta kudurta wannan ba to kai imani to wannan kuskure ne shi yasa sai ka san ma'ana imani a wajen ahli sunna wal jamaa malamai suke cewa abinda ake cewa imani a wajen ahli sunna qaulun bil lisan wato i'tiqadun bil jinani zuciyarka ta kudurta ta yi imani domin in ba ta yi imani ba babu imani wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minina wa qawlun bil lisan kuma kai furuci domin abu talib ya san addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne amma ya kasa furuci da shi kaga wannan bai sa shi a cikin imani ba wa qawlun bil lisan wa amalun bil arkan kuma ayi aiki da gabbai shi yasa innal ladina amanu wa amilus salihati suke nuna cewa wawun tana nuna imani yana daga cikin aiki ba tana nufin ba ya bambanta imani daban aiki daban kaga za a samu wawun ta yi tasiri wajen fassara ta alqur'ani kuma ta yi tasiri a wajen aqida ina fatan kun fahimce ni wa amalun bil arkan za a yi imani za a yi aiki da gabbai yazidu bi ta'at yana karuwa idan aka yi da'a wa yanqusu bil ma'asi yana raguwa idan an saba ma Allah shi yasa imam al-bukhari sai da ibabi dalilan da suke nuna imani yana karuwa yana raguwa kuma imani yana bambanta domin bayyuwa a ce imanin annabawa da imanin mu duka ɗaya ne ba zai taɓa yiwuwa ba ina fatan kuna fahimta ta kai da kanka ka san wani ya fi ka imani ga alamu to sannan kuma ga ayoyi innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun ga kuma hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Huraira ruwaito shi al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba riwaya ce ta Imam Muslim da kuma Imam Tirmidhi a wata riwaya bid'un wa sittuna shu'ba riwaya ce ta Imam Bukhari da Imam Muslim riwaya kuma ta Ibn Majah bid'un wa sittuna aw sab'una rawi yayi shakka riwaya ta Abu Dauda bid'un wa sab'un riwaya ta Imam An-Nisa'i bid'un wa sab'un to sai in Qur'ani sai kaji can an ce bid'un wa sittuna bid'un wa sab'una a da ce bid'un wa sittuna ko bid'un wa sab'una bai ce bakin su bane ina fata an fice ni da yace wa sittuna bai ce faqat ba nan ya tsaya an gane ko to sai ya nuna afdaluha an gane ko qaulu la ilaha illallah fadar cewa kai imani da Allah kuma kai wato babu abin bauta da gaskiya sai Allah akan cancanta kuma cikin zuciyarka wa adnaha ibadatu al'aza anit tariq kuma wani lokaci wani wurin yace wal haya'u shu'batun min al-iman dan haka turawa suke son a samu musulman non pratiquant tunda su basu dauke wa amilus salihati ba kawai in kace kai imani ko ba kai sallah ba kawai aljanna zaka kaga wannan wasa ne da addini wasa ne da Allah ayatma kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im katasu zaman su basu sallah basu kobi kawai Allah ya tura su kai su aljanna firdaus musulman non pratiquant wanda ya halaka mutane da dama kuma musamman kasashen larabawa zaka iske yanzu kasar tunisia dubban mutane ba sa sallah amma matsayin musulmi suke zo aljanna da su zaka iske mace doctor a ilimin shari'a ta musulunci fiqhun musulunci da manyan malaman musulunci duk za ta iya baka su aka amma ba ta sallah za ta zo da skirt dan guntun bushe daidai go abin nan jami'atu zaituna sai ta ce antum muslimun wa nahnu muslimun wal farqu bainana wa bainakum annakum tusalluna wa nahnu la nusalli ku musulmi ne mu musulmi ne amma bambancin mu da ku ku kuna sallah mu ba mu yin sallah wannan musulunci ne wannan hayaniya ce to dan haka yana da kyau ka gane komai ake nufi da almu'minin waɗanda suka yi imani mun fahimci wannan da kyau ƴan uwa ko to wannan abin da ya shafi aya kenan yanzu sai mu zo bayani kan yadda ɗalibi ya kamata ya tafsirin alqur'ani tun farko har ƙarshe akwai abubuwa da yake da buƙatar ya fahimce su na farko shine ka san ilimin ka'idodin musulunci yana daga cikin abin da ke wahalar da ɗalibai ba su san ka'idodi ba tafsiri yana da usul abin da ke kuma usulut tafsir hadisi yana da usulul hadis fiqh yana da usulul fiqh lugha tana da usul ka san ka'idodin nahwu ka san ka'idodin sarf ka san ka'idodin balagha yana da bukata kuma ka san mazahibul adabiyya kuma ka san littafan da suke magana kan wannan duk wanda bai san ka'idodi ba yana cikin mi yana cikin matsala sannan ka san ulumul qur'an abubuwan suke da alaka da ulumul qur'an ka'idodi sannan ka san al-i'jaz abubuwa na mu'jiza da alqur'ani yayi bayani sannan ka san al-istinbatat yadda ake istinbatin hukunci a cikin alqur'ani wannan dole dalibin ilimi ya san waɗannan ka'idodin matukar baka san su ba zaka wahala kuma zaka yi mamakin wani kajima kana bincike amma ya fi ka fahimtar inda aka dosa saboda ya fi ka sanin ka'idodin fasara alqur'ani zamu bada misalai ɗaya bayan ɗaya na farko tafsirul qur'ani bil qur'ani za a iya fassara alqur'ani da ayoyin alqur'ani dai daga cikin wato abin nan malamai yayi bincike akan wannan ana kiran sa Dr. Muhsin bin Hamid Al-Mutayri dan kasar Saudiya ne tafsilul Qur'an bil Qur'an aslun wa taqwim abin nan aslun wa taqwim tafsilun wa taqwim menene wasu kuma yadda ana tafsirin Al-Qur'ani da Al-Qur'ani ba sai malamai suke musu raddi an ce wa nazzalna alayka al-kitaba tibyanan li kulli shay alqur'ani yana bayanin komai to ya an kai qur'ani zai bayanin komai kuma bai bayanin kansa ba hujja ta biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi na Abdullah ibn Mas'ud an gane ko lokacin da sahabbai aya ta sabka inna shirka wato walam yalbisu imanuhum bi zulmin sai suka ce to wani na abai taba yin zalunci ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi da inna shirka la zulmun azim wanda hadisi ne wanda ke ingantacce yana cikin sahih al-bukhari da sahih muslim da sauran wato litattafai to kaga ya fassara wata aya da mi da wata aya sai dai wannan ba shike nuna suratul qur'an ba an gane ko ta riga suratul an'am a istihadi muna cewa tunda ya fassara wannan da wannan kinan waccan ta riga tafka amma tana yiwa wato wannan ayar sai bayan surar ta samka aka sa cikin waccan sura sannan aka fassara ta da ita wannan yana nuna cewa kinan suratul al-qur'an suratul qur'an ta riga suratu al-abinna al-an'am sabka tunda an fassara waccan aya da waccan wannan shiri abin da zamu iya dauka amma ba wajibi bane dan wani lokaci wadansu ayoyi suna sabka cikin wata sura sannan a sanya su a cikin waccan sura mun fahimci wannan da kyau ko to wannan abu ne wanda ke dalibi ilimi zai fahimce shi da kyau na biyu ka san ka'idodi ka'idodin fassara alqur'ani da alqur'ani waccan aya ta fassara waccan duk da yake akwai sabani zaka isko dan su ayoyin babu wata ma'ana sabuwa kuma an ce wannan aya ta fassara wannan doktor musa'id al-tayyar yace shi abin da ya dauka sai in an samu wata ma'ana ta karu saman wata amma yanzu waya quluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin sai kace yazo so biyar a cikin alqur'ani yace to ai babu wata karin ma'ana amma sai a ce mai a'a akwai ta'kidi nabiyu shi doktor musa'id al-tayyar yace kalima ta mufassir wani lokaci sai ka iske malamin hadisi ya tattara hadisai yayi wato ya fassara ayoyi da su amma bai ka kalma ko guda ba yace to wannan ana ce mai mufassir amma ya fi cancanta a kira shi muhaddis domin shi kawai dauko hadisan ne ya aza bai ce komai ba kenan nan wannan sai dai min babil istilah ko kuma min babil tawassul nabi yace ya kamata mu gane asbabun nuzul da suke sauka sai mun bincike ingancin su sannan kuma mu bincika shin fassara ce manzo sallallahu alaihi wasallam yayi koko malamai ne suka kawo wannan ma'anar karkashin wannan sannan at-tafsir bil ma'thur yace wannan su daga cikin dalibai sai suna cewa tafsir bil ma'thur ya kare sun daga karni na hudu karni na daya na biyu na uku na hudu yace to wannan kuskure ne at-tafsir bil ma'thur shine abinda za a ruwaito ga wani an gane ko kina in ka ruwaito magana tafsir bil ma'thur bai kare ba at-tafsir bil aql ko bin naql kai tunani shi ma wannan bai kare ba idan sahabi ya fassara aya da ijtihadi ma'thur ne an ruwaito shi kuma ijtihadi ne bil naql ne bil aql ne saboda da hankalinsa ne yayi amfani ba da nassi ba mun fahimci wannan ko yace kuma shi kanshi hankalin idan ijtihadi akai sahabi ya fassara aya da ijtihadi to nan at-tafsir bil ma'thur na ta hanya an ruwaito shi ga sahabi sannan shi kuma hankali adatun ne ta tafsiri domin kana amfani da shi kai kai tafsiri kenan yana iya zaman towa al-aqlu masdarul litafsir wa adatun litafsir wadanga mas'aloli ne masu muhimmanci muka yi ma ƴan uwa dalibai tawili kuma zance mafi inganci a wajen salaf shine fassara abu amma a fassara abu da ma'ana wadda take ba ita ba ma'ana in an samu ma'ana mai rauni da mai karfi sai a dauki mai rauni a kawo dalili shine abinda mutaakhiri sun ka tai kanshi wannan kuma ya safa fassara ta mutanen farko sai in ka san istilahi na mutanen baya kenan kada ka danganta shi zuwa ga salaf domin hadisi na Aisha wanda yazo a cikin sahihul bukhari take bada labari kana sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqul manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawaita cewa fi ruku'ihi a cikin ruku'in sa wa sujudihi da sujudarsa سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن يتأول ينا أيكم أبند القرآن يا أمور تشي دمي أنتي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا كاقا سبحانك اللهم فسبح بحمد ربك ربنا ربك وبحمدك فسبح بحمد ربك اللهم اغفر لي انه كان توابا يطلب المغفره to kaga wannan shine abin da ya kamata dalibi ilmi ya fahimci wadannan mustalahat abu na gaba sai tafsirin alqur'ani da alqur'ani yana da littafai da suke bayani kan wannan na farko akwai adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an na muhammad al amin ash-shanqiti rahmatullahi alayhi ajma'in akwai mafatihur ridwan na imam as-sanani akwai tafsirul qur'an bi kalamir rahman na sana'ullah wani malami yace ma sana'ullah kuma ibnu kasir wani lokaci yana fassara aya da aya duk da yake yana kawo hadisi sosai ibnu jarir at-tabari shi ma yana zanyin wannan imam al-qurtubi yana zanyin wannan akwai tafsirul qur'an lil qur'an na abdul karim khatib yayi fassara al-qur'ani da al-qur'ani sai dai ayi hattara wani lokaci duk mutum ba ma'sumi bane wani lokaci ya karkata ga aqida ta darwin darwin shine wanda yace asalin dan adam daga biri ne to kaga malami mai fassara alqur'ani kuma ya koma kan wannan aqida kaga ha lamari yayi muni sai ɗan uwa sun nisa da irin waɗannan sannan kuma kutub na ulumul qur'an wani lokaci zaka iske suna fassara aya da aya haka ne ake neman littafan da suke tafsirin alqur'ani da alqur'ani na biyu akwai bincike da akai a jami'o'in duniya waɗanda suka fassara alqur'ani da alqur'ani daga ciki akwai tafsirul qur'ani bil qur'an usuluhu wa manhajuhu as-sayyid abdul maqsud ja'far abdul maqsud da yake babu suna Allah al-maqsud an gane ko risala ce ta doktora a jami'a ta al-qahira aka yi ta a 1985 akwai tafsirul qur'ani bil qur'an dirasatun tarihiyya nadhriyya doktora ce ita ma wani muhammad qadwi jami'at muhammad al-khamis kasan maghrib a 1992 akwai tafsirul qur'ani bil qur'an an gane ko shi ma wanda ake kira fadul abdul abbas duk da ke babu suna Allah al-abbas doctorate ce an yi ta a kasar wato a kasar Iraq Baghdad a 1997 wadannan littafai da nake baka wadanda suke tafsirin alqur'ani da alqur'ani akwai wata baiwa Allah da ake kira Su'ad Su'adu ba Sa'adu ba mace ce tayi bahasi akan tafsirul qur'ani bil qur'an sannan akwai tafsirul qur'ani bil qur'an dirasa ta'siliya Dr. Ahmad bin Muhammad Al-Buraidi dan kasar Saudiya ne akwai tafsirul qur'ani bil qur'an at-ta'sil wa at-tatbiq Dr. Ali Hussein Al-Harbi majalla ta kasar Kuwait wato a adadi na 90 shekara ta 27 2012 ya fitar da bahasi akan wannan sai tafsirul qur'ani bil qur'an al-muttasil majalla ta kasar wato abin nan kasar Saudiya dake Jami'a Al-Islamiyya ta Madina sun fitar da wannan سي تفسير القرآن بالقرآن تأصيل وتقويم دكتور محسن بن حامد المطيري سي كتب القراءات وأن نسكي توجيه القراءات سننكما دكتب نا الجمع بين الآيات وأن نسكي هذا آية دا آية كفهم شيء سمتو وأن قدوك سنة مغانا دي كان تفسير القرآن بالقرآن كسن وأن اللي تتفندان أنفالين كانك نبي سي تفسير القرآن بالسنة وبالمأثور لتتفندس كيف تفسير القرآن بالسنة نفركو ابن جرير الطبري يرى كاو حديثي الآثار إمام القرطبي يرى كاوس الدر المنثور نا إمام السيوطي آثار نيجيرو سيدي كي هترى أكوي ضعيفي سيدي كاسا مطبعة محققة مخرجة الأحاديث أكوي موسوعة التفسير بالمأثور ودى ينزو أنفتر دئت مجلدي أشرين ده أني تو ودى نسو ما أنا بقاتا تالبي إلمي يسوسو سنن كتب الحديث ودى نسكي فسر آية كنمي تحقيقي نما لمي مسمى شيخ ناصر الدين الألباني da Sheikh Adam Itofi da kuma Ahmad Shakir da Sheikh Muqbil an gane ko da Sheikh Abu Ishaq Al-Huwaini wadannan duka littafai ne wadanda Dr. Khariji na malamai wadanda zaka fahimci yadda ake fassara Al-Qur'ani da Sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na gaba tafsirin Al-Qur'ani da fiqh ma'ana bayanin hukumce-hukumce da maqasid na shari'a in kana son ka sami wannan dole sai ka nemi littafan da suke magana akan fiqh musamman Jami'ul Ahkam na Imam Al-Qurtubi sannan kuma ka duba akwai wani littafi mai muhimmanci wanda dirasa ce wani bawan Allah yi doctor Ayatul Ahkam an gane ko wato littafan da suka yi bayanin Ayatul Ahkam wani malami ne daga cikin malaman kasar Saudiya ina ganin doctor Al-Mutairi shine ya gabatar da wannan dan haka ya kamata ka san wannan in zaka tafsirin Al-Qur'ani da nahwu sai ka nemi Bahrul Muhit na Imam Abu Hayyan Al-Tauhidi da kuma i'rab al-Qur'an al-Karim na Muhyiddin Darwish da i'rab al-Qur'an al-Karim wa sarfihi na Muhammad bin Abdul Rahim da hisn ar-Rasin cikin sarf na Abdullah Gondu rahimallahu al-jami' da shagal al-arf an gane ko sannan kuma ka nemi al-mabadi' as-sarfiyya na Sheikh Abubakar na Qasam Mali da kuma mu'jam al-af'al na Antoine ad-Dahdah ya kawo wato fi'ili 16 yadda ake bayyana sarfukinsu wato auzanikinsu in balaga ce ta alqur'ani sai ka nemi tafsiri na al-kashaf duk da yake mu'tazila ne yana da cin mu'tazila imam az-zamakhshari nan kuma sai ka bar mai aqida shi ta mu'tazila at-tahrir wa at-tanwir na ibn ashur shi kuma aqida ce ta ash'ariyya ce sannan i'jazul qur'an na imam al-jarjani shi ma dan mu'tazila ne da ar-risala ash-shafiya fi al-i'jaz da dalail al-i'jaz da asrar al-balagha da kuma al-balaghatu al-wadhiha da qa'idudinta da kuma littafan Dr. Fadl Samar Ra'i at-ta'bir al-Qur'ani da kuma lamasatun bayaniyya wadanga da kuma al-balagha al-Qur'aniyya lada Abdullah ibn Fodio na ustaz Dr. Abdul Baqi agaka wanda yake a jami'a ta Dan Fodio wanda babban malamin balaga wato bayar bene dole zaka nemi yadda wadannan abubuwa suke kasan balaga ta al-Qur'ani da irin yadda take sai kuma ina ganin abin da ya shafi i'jazul Qur'an إعجاز القرآن وأن شيبان بياني نمي مهم منشي نفركو يد القرآن يي بياني إعجازي أتكين إلم اللي كتنشي كون غير زمون بي رتي أنا يوم بايبل بيتا تو القرآن يفن يد أن أدم يكتكين تكين مهاي في رسا كوم يفن أبا تو هر ينز إلمي شين يتبتر يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث دهو أكو دهو انتكي دهو مهايفا duhun yanar da jariri yake ciki bincike a can suka ce hudu ne daga baya suka ce uku ne suka dawo wa alqur'ani na biyu alqur'ani yayi bayani a cikin biology Allah yace wato nukhriju minhu habban mutarakiba an gane ko fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in fa akhrajna minhu khadira wannan abin tsanwan ashe shine yake jan hasken rana tare da waɗannan ledodin da suke rufe shi yanzu kuma ilimi ya tabbatar da wannan sannan kuma alqur'ani ya tabbatar da ijazi a cikin abin da ya shafi dabbobi min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisharibin tsakanin tumbi da kuma jini nan ne wato madara da muke sha take fita yanzu kuma likitanci ya tabbatar da wannan sannan kuma abin da ya shafi ilmul arsad wato abin da ya shafi sararin samaniya alqur'ani yayi bayanin cewa idan mutun yana sama ka annama yas'adu fis sama lumfashin dan adam da iska suna raguwa ana yi sama yanzu kuma ilimi ya tabbatar da wannan cikin abin da ya shafi ilmul ard wal jibal Allah ce wal jibala autada an sanya duwatsu su zamanto turaku ga kasa kuma yanzu an tabbatar da kaso mafi yawa na dutse yana can cikin kasa ba yana sama bane alqur'ani yayi bayanin wannan cikin abubuwan da suka shafi tekuna alqur'ani yayi bayanin wannan aw ka zulumatin fi bahril lujjin yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab zulumatun ba'daha fawqa ba'd a cikin teku akwai dufai suka ce uku wani lokaci akwai duhu nami na girgije ya kare abin nan duhu na dare duhu na girgije sannan kuma duhu na ruwa aka ce a to su ruwan suna da duhu guda bakwai in aka duba akwai tsanwa akwai kaza akai can kasa aka ce duk lafazin alqur'ani zai dauka su in muka dauki uku muka hada da bakwai sun zan goma zulumat in kuma uku aka dauka zulumat in wadancan bakwai aka dauka na cikin ruwa zulumat duka alqur'ani ya shafe su baka san wannan ba kaga tafsiri alqur'ani zai baka wahala sannan kuma cikin abin da ake ci Allah ya ce aladai rijisun ne an gane ko yau gashi mutanen tana da suke cin aladai me ya faru gare su gashi nan bala'in da kuke ganin ya faru gare su to sannan kuma ijazu na alqur'ani bai tsaya a nan ba yazo a cikin abubuwan da ake aikata wanda ba su da kyau wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila sai ga ciwon AIDS ya taso duniya ta kasa yadda za ta yi da shi mummunancin shi kenan zai zamanto har ta ba wai abin da muke kudurtawa a zuciya ba har a aikata zamu ga irin wannan sannan kuma qur'ani yana da ijazu na lugha yadda qur'ani ya buwayi larabawa kuma haka ya buwayi duniya ya kamata ka san wannan sannan kuma ka san fahimci alqur'ani yana da ijazu na ghaibi ya bada labarin abinda zai zo ko abinda ya riga ya wuce da aka ba annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labarin annabi nuhu ya rayu tare da shi nuhu aisha daga cikin farkon duniya ko sai allah ce tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha فاصبر ان العاقبه للمتقين وان اعجاز الغيب كنن ده اعجاب ذو النفس قران يباك لبارين ابين دكي cikin zuciyarka fa asarraha yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahum banda Allah babu wanda ya san wanda annabi yusuf ya wannan magana ko ba haka ba wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adhibuna Allah bima naqul banda Allah ba wanda ya san an yi wannan maganar amma shi ya sani innahu alimun bi dhati sudur to wannan al-i'jaz an-nafsi kenan akwai al-i'jaz at-tashri'i qur'ani ya bada labari shari'o'in al-qur'ani ba ya canza su kaga yanzu duniya turawa suna da suna canza constitution bible ana son ai mata kuskurima amma al-qur'ani fa la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi sannan akwai al-hidayatul qur'aniyya shiryarwa ta alqur'ani yanzu kasar saudiya tana son za a yi bincike dubu akan wannan hidayah ta alqur'ani akan al'amuran da alqur'ani yayi umurni da al'amuran da alqur'ani yayi hani akan su kaga fa'idodi cikin umurni kaga tututtuka da matsalolin da rashin bin alqur'ani ke haifarwa a duniya Allah ya tabbatar da wannan binciken kuma da karin dinkin balinkin dinsa to sannan kuma malamai suke cewa shi ijazi na alqur'ani ba abu ne wanda yake da iyaka yana da fa'i a wurare daban-daban sai nukta ta karshe kafin mu shiga cikin kalmomin alqur'ani shine istinbati wani yana jana cewa istinbati amma bai san menene istinbati ba a cikin alqur'ani in kana son ka iya tafsirin alqur'ani ka san yadda ake istinbatin hukunci abu ne wanda kai tsaye ba za ka iya fitar da shi ba amma idan kana da tunani ka san ka'idodi ko ka binciki littattafan malamai sai kaga an yi istinbatin wata mas'ala sai abin ya baka mamaki to zan dan bada wadansu misalai akan shi na farko imamu suyuti ya yi littafi akan wannan al-iklil fil istinbat ya kawo dukkan ayoyi da istinbatin da yayi ba mu ce dukkan istinbatin ya inganta wani zai inganta wani ba zai inganta ba dan adam ne akwai wani dalibi kuma ya bincike a kasar saudiya a jami'a ta riyad fahad mubarak an gane ko ya yi bincike akan wannan littafin nashi yana da amfani da kuma yadda malamai sun kai istinbati amma zan dan bada misalan waɗansu daga cikinsu an gane ko misali na farko shine istinbatin mas'ala ta aqida a cikin alqur'ani wanda yana daga cikin abin da yake ba mu wahala ɗan qur'aniyun sun tafi cewa babu azabar kabari ko ba su faɗi haka ba to amma sai ka kasa ba su hujja a alqur'anance in baka fahimci istinbatin mas'ala a cikin alqur'ani ba Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya muna ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون sai maka ai mutum da ke cikin kabari ya za yi a gane shi na to ya za yi a gane ana mai azaba ai babu azaba sai mu ce to to su musulmi da suke cikin kabari in mutum dai a cikin kabari ko bi ko goma an ce suna cikin ni'ima ka bude muna cikin kabari za mu ga an ka musu wannan abincin kaga wannan istishhadi ne akan akwai rayuwa a cikin kabari su ce maka aito idan mutum wannan zaki ya canye shi wannan zaki ya canye shi ko ba haka ba to a ina ne za a ce ana masa azaba sai mu ce to shi idan musulmi ne kuma a ina ne zai samu ni'imar a alqur'anin ta muke magana to kuma qur'ani ya tabbatar da ana yi wa fir'auna azaba annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab a shigar da fir'auna azaba bayan kiyama ta tsayi ko ba haka ba sai su muka to ai fir'auna dai akai magana sai mu ce a'a gawa fir'auna a yanzu tana nan fal yawma nunajjika bi badalika litakuna liman khalfaka aya to yanzu idan mutun yaje a gawa fir'auna har taba ta ana yi yana jin zafin wuta to wannan yake nuna maka cewa mas'ala ce ta gaibi ba wai yadda kake tunanin ta haka take ba kuna fahimtar wannan da kyau sai su ce maka ai in an tayar da su qalu man ba asalamin barqadina hada haka za su ce wai waye tayar da mu daga bacci ai bacci ne suke alayi sai mu ce a'a busa ta farko busa biyu za a yi ina fata an fice ni wa nufiqa fis suri fa sa'iqa man fis samawati man fil ard kaga har wanda ke cikin kasa kenan lokacin nan su lokacin nan za su mutu thumma nufiqa fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun kaga mas'ala ce ta aqida istinbatin mas'ala ta aqida mas'ala ko ta usulul fiqhi malamai sun yi istinbatin mas'ala ta usulul fiqhi wajjan wa man yushatiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina wanda bi hanya da ba ta mu'min ne ba shine abinda sun kai ijma'i akan shi sai ya saba mishi kaga wannan mas'ala ce ta usulul fiqhi an yi istinbatin ta anan a gurguje sai ka'ida istinbatin mas'ala wanda ta shahi al-qawa'idul fiqhiyya ka'ida ta fiqhu menene ka'ida ta fiqhu ta saba ma usulul fiqhi shi usulul fiqhi ka'ida ce kulliya ita ko ka'ida ta fiqhu mas'ala ce wato ka'ida ce wanda mas'aloli da dama suna shiga cikin ta amma ba ta haɗe komai da komai ba ya zamu yi mu gane wannan Allah ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu Allah aduwan bighairi ilm kakka zagi wadanda suke bauta man wani Allah ma'ana kakka zage su ko kakka zage allolin su duka yana dauka sai su zagi Allah to sai malamai suka ce saddu dhara'i atushi banna kaga saboda zagin allolin su zai sa a zagi Allah sai aka ce kada a zage su sai mas'ala ta gaba shine cewa za a yi istinbati mas'ala ta fiqhu Imam Shafi'i rahmatullahi alaihi yace auren da kafiri yayi idan kafiri ya aure kafira suka shiga musulunci auren su nan aka tambaye shi menene dalili yace tabbata yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab qutul hatab wa imra'atuhu da matarsa kaga menene Allah yace matarsa alhali yana kafiri tana kafira kenan auren su yana nan inda ba haka nan bane da sai a ce ahiratuhu karuwarsa sannan kuma ana iya istinbatin mas'ala ta lugha da Allah ya ce ma annabi Isa inni rafi'uka wato inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya suka ce to alwawu la tufidu tartib kina aslin ta inni rafi'uka ilayya wa mutawaffika wal ladina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama kaga ga istinbatin na lugha kuma ga istinbatin na aqida a gurguje sai malamai suka ce kuma ana iya istinbatin mas'ala ta adab in an ce adab shine ladabi da mu'amala da mutane ko ba haka ba sai Allah ce wa idh akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsanan wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna ku ga mutane magana mai kyau kaga ladabi kenan daga nan aka samu in dai ba mutum ba ya saba ma Allah kuma za a yi bayanin aqida saboda wani lokaci in za a yi wa'azi a faɗi laifin wani sai ce an yi mai rashin ladabi alhali ko nan bayanin gaskiya ne amma ladabi ga mutum za a yi shi daidai irin yadda shari'a ta ce wa qulu lin nasi ba a ce wa qulu lil muslimina ba to kaga mu ko yanzu kafafen yada labarai da kuma WhatsApp yau muna jin ana zagin shugaban kasar Najeriya Buhari da wadansu abubuwa wadanda koda mutum wanda ba shugaban kasa ba bai dace ba sai dai duniya ce Allah mana mai kyau sai kuma istinbat in mas'ala ta tarbiya Allah ce in an yi zinabi za a yi fajr duhum samani da jannatan kaga wannan tarbiya ce ake yi ma al'umma an gane ko domin ana tarbiya da aiba mutum ukuba kuma ana yin tarbiya da aimi da aiba mutum hijira wahjuruhunna fil madaji kaga take istinbat in mas'ala in kai malamin tarbiya ne a binciken da kake yi a jami'a ka gane kaurace ma mutum yana daga cikin yi masa tarbiya mun fahimci wannan kamar yadda aka kaurace musu Ka'ab bin Malik aka ce mutane su abin nan sai istinbatin mas'ala ta i'jazi ya zama to abin yana da alaka da i'jazi na alqur'ani kamar yadda dan baskato mu wadansu daga cikin su sai kuma istinbati na mas'ala wanda ta zama to amma ce shine cewa wani malami yace yayi istinbatin wata mas'ala a karkashin wata aya idan mutun yayi littafi sai aka samu cin karo da juna a cikin maganar sa tun kada walwala ko tun kada walwala yace in ba da gangan yayi ba bai dace a zarge shi ba in yayi da gangan wannan matsala ce amma in ba da gangan bane yace babu matsala sai aka wuta aka rabaka Allah kana da dalili yace kwarai ku ba mu hujjarka yace afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan katira da ba daga wajen Allah yake ba da sai an samu mi sai an samu tufka da walwala kenan ko wannan yana nuna duk littafin da ba daga wajen Allah bane ba abin mamaki bane a samu tufka da walwala a cikin sa istinbatin mas'ala to kaga wannan ilimi ne yana daga cikin manyan manyan ilmummuka da ya kamata a ce mutum inda tafsirin alqur'ani ya san su yan uwa ana nuna mini lokaci ya fara matsowa kuma akwai sashi daga cikin abin da ban faɗa ba illa zan faɗi rabi daga ciki sati mai zuwa in Allah ya kai mu rai sai mu cika wannan alƙawarin don saboda amfanin dalibai malamai suka ce in za ka yi mu'amala da kalmomi na alqur'ani to kana da hanya guda biyu na farko ka karanci kalma ta alqur'ani sannan ka karanci jumla yanzu in ni kawo kalma guda ta alqur'ani nace zalikal kitab to zalikan nan ya kamata in yi karatunta a matsayin ta za ismul ishara allam lil bu'di al kaf lil khitab ismul ishara kuma ina yin musu dirasa mawdu'iyya da asma'ul ishara sai ka fahimci wannan wani zai ce to dan bi za a cewa zalika a tsaya ayi karatun shi saboda wani lokaci an yi ma alqur'ani ishara an ka ce zalika wani lokaci kuma an ka ce hadha inna hadha alqur'ana yahdi lil lati hiya aqwam to me yasa sai an ka ce zalika nan an ka ce hadha kuma ko duk abu guda ne to nan zalika saboda alqur'ani abu ne mai daukaka an kalli daukakar sa hadha kuma saboda abu ne amfani da shi bai bukatar wato yana kusa da kowa shi yasa aka yi amfani da wannan sai ka karanta jumla ta alqur'ani ko ka karanta jumloli dake cikin aya ko ka kalli al-maqta abin da ake cewa maqta kamar kissa annabi wani kissa annabi wani ko ayoyin da suka yi bayani kan wata mas'ala a cikin wata aya jere sannan suka je zuwa ga wata ko kuma ayoyin da suke magana kan kaza ko kuma surar da take magana kan kaza ko al-mustalah al-qur'ani qur'ani yayi amfani da kalma sabanin yadda laraba suke amfani da ita sai kai karatun wannan kai bincike kaga zaka samu ma'ana menene al-matar ruwa ko to al-qur'ani yace wa amtarna alaihim matara fa sa'a matarul munzirin duk inda al-qur'ani yayi amfani da kalma ta al-matar suka ce azaba ce in ba wuri guda ba wala junaha alaikum in kana bikum adan min matarin aw kuntum marda an tad'u aslihatakum sannan ka dauki mas'ala mas'ala kaza mas'ala ta gado mas'ala ta kaza sai ka dauki ayoyi mas'ala ta idda mas'ala ta mut'a an gane ko mut'a wanda ake ba mata ko mut'a waccan da yadda alqur'ani ya bayanin ta sannan ka kalli hukumci hukumci ka kalli asbabun nuzul ka kalli sun inganta ko ba su inganta ba sannan ka kalli miye alaka su da ayat shin ayat ta sabka ne don wannan sababin nuzul ko ko dai ma'anar shi ta zamanto ta yi daidai da wannan ayat shi yasa malamai suka shi karkashin ta ka kalli hadisi ka kalli ingancin sa sannan kuma ka kalli mi ka kalli shin hadisin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara ayat da shi ko ko dai ma'anar shi tana shiga karkashin wannan ayat shi yasa malamai suka kawo ta duk abubuwa ne wanda suna bukatar wannan kaga bayanin malamai kaga dalilan da suka basuwa ka bincika in aya ce ta alqur'ani in hadisi ne ka dibi ya inganta sannan ka zo ka gani cikin maganganun malamai wanne ne mafi rinjayi in ana iya hadawa a hada in ba a iya jam'u ayi at-tarjih wannan shine abinda lafuzza na alqur'ani wato suke bukata to yanzu sai mas'ala ta karshe wadda malan an nuna lokaci ya matso kuma wanda ita ce mas'ala ta ƙarshe kan yadda ya kamata ɗalibi ilimi ya fassara alqur'ani ka karanta muna ayoyi guda 2 zuwa 3 mu samu lada su sati mai zuwa mu zo mu karasa wannan bayani muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amfane mu da abin da muka karanta duniya da lafira malam karanta muna aya 2 ko 3 ittabi'u
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون
فما كان دعواهم
إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين
فلنسألن الذين
أرسل إليهم ولنسألن المرسلين
فلنقصن
عليهم بعلم وما كنا غائبين
كرنت القرآن ينا دغتكين أسلوبي ندعوة ودن سب سبتما أنا القرآن بأما أنكرن تاشي سيسوك جسوني إيمان شيسا الله سبحانه وتعالى فتتي وكرنت القرآن ينا دغتكين أسلوبي ندعوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته كرنتا سوشيما دا أواني دا هكا كرنكا سات أمانا على رمبين أنك أيكا الله أبين دبوك فتانا من سودة دي الله شباب ملادا وان دبوك يكسكنا الله يغفر تامنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته